والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك أمواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما لديكم كتابة أتيك بذكراتهم ونتاريهم من جن الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولنا مسلاتي na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala dake anguwar kasuwar Kaji cikin birnin Azare a jihar Bauchi Najeriya. Littafin da muke karantawa Ar-Rahiqul Maktub bahasun tafsiratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam, wanda fadilatu Sheikh Safi Rahman al-Mubarak Furi ya rubuta rahimahullahu ta'ala. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Idan ba manta ba, a darasin mu na 33 mun yi bayani dangane da tafiyan da babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Talib yayi da annabi ya dauke shi zuwa kasan Sha. Lokacin annabi yana da shekaru 12 da wani abu, kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani. To amma lokacin da suka yi sabutura sai suka haɗu ko kuma suka yada zango a kusa da wani mai bautan ruhubaniyanci, malamin Yahudawa wanda yake yana tausayawa mutane yana tallafa musu, amma bai cika fitowa ba, ko ganinsa ba a yi. Amma saboda tawagan da Abu Talib ya je da ita, ko fataken da ya je da su, akwai manzon Allah a ciki yana yaro, wannan malami ya fahimci wani abu, jikinsa ya bashi, ya zo ya girmama su, kuma ya ba da shawari kada a karasa da annabi wato kasan Siriya, a dawo da shi saboda komai zai iya faruwa. Kuma kamar yadda tarihi ya nuna mana, lallai an dawo da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ga wani lokaci in yaro yana da basira, ko kuma a ce yarinya kyakkyawa ce, ko yaro kyakkyawa ne, ko yana koshe bulbul, to ana tsoron miyagun idanu na mutane a kansa, ko miyagun idanu na mutane a kansa, ba ma dan adam kawai ba. Ko in ke kai lafiyayye, idan za ka sa ka ambaci Allah, in ba ka ban wani maka mummunan baki sai ka haɗu da wani mummunan kofa, wanda zai yaga maka duk yadda telaye ba zai gyarawa ba, a bar ka da ɓace rai na ainihin kashe kuɗinka. Ko mota kake da ita, ko mashin, ko menene, wanda idan wani ya gani abin zai ba shi sha'awa, zai ce dama shi ne yake mallakan wannan, to ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa duk abin da ka samu na gadara ko na alfahari, kada ka kuskura ka yi alfahari, don idan ka yi Allah zai gwada maka gazawanka. Me yasa mutumin da yake da gona, da ya shiga cikin gonansa, mai yace ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la irditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Amma me ya faru daga baya da yazo kawai yuqallibu kafaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya kawiyatun ala urufiha qala ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Ubangiji yace wa lam takul lahu fi'atun yanṣurūnahu min dūnillāh wa ma kana muntasira. Saboda haka da ake masa nasiha, da yake ce masa walauda iz dakalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah. Saboda haka koda baka rike addu'an da yake yi idan ba a kaya ba, ko idan aka mallaki mota lafiyayya ba, ba mota mai gardama ba, ko da yake ko mai gardaman ne ma za ka yi addu'a. In ba haka ba, in ka haɗu da mummunan ido, ya zai maka mummunan baki, to fa sai ta da rikicewa gaba daya sai ka gommace kidi akan karatu kamar yadda Hausawa suke fadi to saboda haka nan ne an koma da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma akwai wani yaki da aka yi na ainihin waɗanda suke so su kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a Makka da kewaye to manzo Allah shi ma ya shiga wannan yaki an yaki waɗanda ba sa son zaman lafiya to shi yasa a musulunci wani lokaci ko da haƙƙinka an kwace maka to a tsarin musulunci sai dai kai ta haƙuri domin Allah zai kawo maka mafita ko ba daɗe ko ba jima to amma kun ga da aka gauraya da demokradiyya to su ma shugabannin azzalumai in an ce talakawa su yi haƙuri sai su daɗa taka su sai za wata rana kawai idan talakawan suka balle sai kai shiru a jinka ko da sai haba za ka yi ba idan sun ga abin zai ɓace sai ga wani ya dawo kan hanya Allah ya kyauta to amma idan abin zai shafi community duka to ba a goyon baya me yasa za ku ga malamai a kafan nan duk lokacin da aka zo aka ce za a yi zanga-zanga tun Najeriya ba sa goyon baya su mutane ba sani ba ne wani yana can gefe yana zaune sai ya ce ka ga malaman nan ai me yasa za a ga koyaushe murmushi suke yi saboda mai ɓace da matsala ai an ba su ne sun karba sun karbi kuɗi ne fiye ba wallahi mutane ba sani ba ran da duk Najeriya nan ta balle idan Najeriya ta yage wato za ka sha mamaki ko wanda kai sa ba kai ne gawan farko kuma ka je lahira ba wani bayanin da za ka yi tun da dama daga cikin mu in muka je ba za mu ya kare kanmu a gaban malaiku ba daga mu har malaman mu da suke wa'azi har manyan mutanen mu wanda ake ganin kaman bayin Allah ne wallahi mutum ya je gaban Allah zai ga ba zai iya kare kansa kan wani abu ba to ya kamata wato addu'an nan da ake magana a rike ta addu'an nan da ake magana a rike ta amma ran da duk aka bari a ce Najeriya ta lalace to shikenan yanzu ka duba ka gani ko abin da yake faruwa a Iran a yanzu ana tsammanin an kashe mutane 500 da wani abu wani bai san hawa bai san sauka ba kuma nan kai shi an kai shi a banza nun babu hisabi sai a lahira to kuma sai a yi ta jira hisabi sai na lahira ai in dai ka jira su hisabin lahira to a riga an gama da kai saboda mai a lahiran baka san ya zaka tashi ba inda zaka tashi babu wani rikici wallahi da sai ka gommace ka mutu saboda ka san aljanna zaka je baka da fige-fige ba ga wani ba wannan Allah ba in yi addu'a karba ake yi yana addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai karba ba ya san mutane su gane shi daga baya sai suka gane sai mutane suka taru masa sai su hana shi fitowa kuma in ya tambayi wannan mai kake so sai ya ce kudi kada ya tambayi wannan ya ce gratuitin sa ya makale ai masa addu'a ya fito wannan na ce ba wai da kai ainihin kowa ina faɗin damuwar duniya ya ce to ku saurara duk zan muku addu'o'i babu damuwa da ya alola ya yi sallar nafila a sujadarsa ta karshe abinda suka ji yana faɗa yana cewa shi rayuwar ya yi biya ubangiji ya dauki ransa kuma Allah ya dauki ransa yana sujadar karshe sai saboda ko a yanzu in aka zo aka ce maka yanzu ga shi liman malam shagamu yana addu'a ya kan muka ne ka san kamsu salawatin nan da yake ji ya bari wa'azi na unguwar nan da yake zaga duk ya bari duk bari zai yi in aka zo za a wuce layin gidansa yana baka yi suka wuce ba daga nan ba kawai sai mu ji ya tashi ya kirkiro ziyare ɗinsa can gaba ko wani gangare gaba da ziyare gangaren na zai je mamaye ya koma wajen ranar da lakanin ya kwace kuma shi kenan sai a neme shi a rasa saboda mutane manyan mutane su za su zo masu jifa-jifai ko kuma talakawa za ku yi layi tun karfe 6 na safe har 6 na yamma bai fito ba tun ba ku yi ta ma ku gan shi ba to sai mutane in aka ce musu ga bawan Allah yana addu'a Allah zai karbi to duniyar ku za su zo su nema shi kuma su bata masa lahira sai ya ce ya sahiba sirri inna sirraka zahara wala uridu hayati ba'da mutahhara yace Allah ka karbi raina Allah ya karbi ransa to saboda haka lallai duk abin da zai kawo rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya ga al'umma musulunci baya goyon baya. Dalilin da ya sa aka ce wa in ta'ifatani minal mu'minina tattalu fa aslihu bainahuma, aka ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Sai sai sun dawo hanyar Allah. Wancan kuma wajen hukunci innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Ay yuharibuna Allaha wa rasulahu, baka saka yake Allah ba, baka saka yake manzon Allah ba, babu duk karfinka baka saka yake Allah ba, sai dai ka yake wani abu na Allah ko ka yake wani abu wanda manzon Allah ya zura. Amma sai aka ce wa yas'una fil ardi fasada, menene wa yas'una fil ardi fasada? Barnan da suke yi a bayan kasa. Yasa duk wanda ya zo yana aikin fashi da makami ko bai kisa ba, yasa mutane suka korata suka razana ana faɗin sunansa gaban su zai faɗi. Aka ce to ɗaya daga cikin hukuncen nan da aka ambata shi za a masa don a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan shi ne harbul tijar kamar yadda muka karanta. A yau darasinmu na 34 za mu tashi daga hilfu al-fudule, wato yarjejeniya na masu ainihin daraja. Kamar yadda annabi ya ambata a hadithin Imam Ahmad da Ibn Hibban da Imam al-Baihaqi, yace hilfu al-mufayyibina, yarjejeniya na tsarkakan mutane wanda ba sa goyon bayan zalunci. Kuma daman abinda ake so shugabanni su yi kenan, ba sa goyon bayan zalunci, suna son su tabbatar da adalci, shugabanci na gaskiya kenan. Wa ala asali hadhal harb, bayan wancan yaki da aka yi na ainihin al-fujjar waqa'a wato hilful fudul, to sai aka samu yarjejeniya na manyan mutane fi zilqada, a watan zilqada fi shahri harar, wato a cikin wata mai alfarma. Dama mutane masu alfarma guda hudu ne, manzo Allah ya ambace su, su ne wani wata da wani wata, minha arba'atun hurum, Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab mudar alladhi baina Jumada wa Shaban. Na'am, tada'at ilayhi qaba'il min quraish, wanda waɗansu ƙabilu daga cikin Qurayshawa suka yi kira da zuwa yi wannan yarjejeniya, su ne Banu Hashim wa Banul Muttalib wa Asad bin Abdul Uzza wa Zuhra bin Qilab wa Tayyib bin Murra, waɗannan su ne. Kun ga waɗannan guda biyu ƙabilu ne da yawa, sauran kuma sai aka ambaci ɗaiɗaikun mutane. Sai Banu Hashim da Banu Al-Muttalib, ai kun ga jama'a ne masu yawa, saboda wannan ya gwada waɗansu ba su shiga cikin wannan yarjejeniya ba. Fajtama'u fi dari Abdullahi bin Juz'ana At-Taymi, suka taru a gidan Abdullahi bin Juz'an At-Taymi wanda ya fito daga kabilan Taym bin Murra, li sinnihi wa sharafihi, da suka duba su ga wanda suka amince, sai suka dubi babban cikinsu mai shekaru da darajarsa da mutuncinsa, sai suka ce aje gidansa. Wani lokaci Larabawa haka suke yi, sai a dubi dattijo sai a ce aje gidansa. To mu kuma a yanzu za ga muna farewa, yanzu ko kai ne shugaban family in baka da kuɗi, in aka zo aka ce za a je gidanka, sai ka ce a je gidan Usman, saboda shi ne mai kuɗi, mai ido da tozali. To kuma wani lokaci kanin ka Usman zai abu ba daidai ba, ba za ka masa gyara ba, wannan ko ba daidai ba ne. Ai shekaru Allah ya baka girma, ya riga ya baka girma, akwai inda yake komai kuɗin ƙaninka, komai matsayinsa da mulkinsa da sarautansa dole ya sauka ƙasa. Akwai inda za ka girmama shi ka ba shi dama, akwai kuma inda shi ma dole zai saurare ka. To haka yake yi. To amma ka ga mu in mutum baya da kuɗi kawai sai ta sallama komai, ai ta shiga haƙƙinsa. Ai ba fa dattijo kar ka yadda da wannan, wata rana ya kamata ka yi barazana ka bude ido ku ce duk zan yi maganinku. Ya kamata ku zamo ƙanne masu biyayya ko ƴaƴa masu biyayya kudi ba hauka bane ko sarauta ba hauka bane kaga akwai lokacin da zaka yi fada ko da ma mai sarauta ne a ce an baki sarkin yanka kana yayanta akwai kukkuren da zai yi da laifin da zai a fada maka ka kira ki daki in ya zo dakin ka sai ya zauna kan gado kai kana kasa a yanka ce fadar sa yana kan kujera kai kana kasa amma in ya shigo falon ka ko ya zo gidanka sai dole shi yana kasa ta ce an fada mun abu kaza ko ba daidai bane za ka lalata al'amarinka kamata ai ka tsaya tsayin daka amma in ka zamo talakan Najeriya kai don baka da kuɗi ka abin da yake karunka tauke karunka sun bi banza ba sai amfani ba wannan kenan na'am alaysinnihi wa sharati fata'aqadu wa ta'ahalu suka kulla yarjejeniya suka yi alqawari ala alla yajidu bi makkata mazluman min ahliha suka ce a makka ba za su taba yadda a samu wanda za a zalunce shi ba daga cikin mutanen makka wa gairihin da waɗansu su min sa'irin nasi daga sauran mutane illa qamu ma'ahu suka ce kowaye sai sun tsaya sun taimaki wanda aka zalunta ko wanda ya zalunci sai ya yi aman zaluncin kowaye wanda abinda muke magana shine a yanzu ba za mu iya ɗaukan wannan mataki ba na ga sai muka shugaban karamar hukuma ya kwace wani fili sai na za kwato sai dai ka faɗa ma gwamnan da ya naɗa shi ka ce fa akwai wani fili na marayu ne fa akwai wani fili na marayu a hanyar gadau wakilinka da ka turo ya kwace ranka shi daɗe ka ɗauki mataki a kan wannan don ba kai ba wanda ya iya ya isa ya kwato marayun nan wannan fili to shi ma gwamna in yana da hankali yana da tunani yana son al'amuransa su daidaita to sai ya sa a kira wannan me ya faru kai bayani a'a ban yadda ba ko ya kira wani amintacce ya ce to kai wani na yadda da kai ka je duk abinda ya wakana ka binciko kuma ka sanar da ni domin ɗaukan mataki tunda wani lokaci ba wai da kaiwan ƙara ne za ka huce akan wanda aka kai ƙaransa ba mun za a iya samun kukkure saboda haka sai an yi bincike in aka zo aka tabbatar masa gaskiya shi wannan shugaban garman hukuman shaidan da na samu a wajen mutane ma sun ce azzalumi ne kashi 75 bisa 100 sun ce azzalumi ne haka ko to kamata ya yi gwamnan sai ya sauke shi sai ya nada wani to amma ka ga yanzu ina yana da wahala saboda kafin ka samu manyan maka musu magana su suna ganin duk wanda ya je wajen su roƙo ya je ya za ba sa sauraron mutane ko ka buga wayansu ba za su ɗauka ba saboda sun ɗauka kowa ma roƙo yake kuma mutane mafiya yawan roƙo suke yi ya sa abinda ma zai amfani al'umma ma ba zai tsaya ya saurara ba Allah ya kyauta na'am fata'aqadu wa ta'ahadu ala alla yajidu bi makkata mazluman min ahliha wa ghayrihim min sa'irin nas illa qamu ma wa kanu ala man zalama wa to sai sun kasance a bisa duk wanda ya zalunce shi sun baya kansa hatta turadda alaihi mazlamatuhu har sai an mayar masa da abin da aka zalunce wa shahida hadha al-hal kuma wanda suka halarci wannan yarjejeniya wato akwai a cikin su rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akwai manzo Allah lokacin manzo Allah ma bai da shekaru da yawa wannan an kawo mana ɗaya daga cikin manyan ayyukan annabi kafin ya zamo annabi kafin ma aiko shi annabi da manzo ba ya goyon bayan zalunci duk inda adalci yake annabi yana goyon baya wa qala ba'da an akramahu Allahu bi risala annabi ya faɗa bayan Allah ya karrama shi da manzanci yace laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'ana hilfan yace hakika na halarci yarjejeniya a gidan Abdullah ibn Jud'ana ma uhibbu annani bihi khumra an-nair yace wallahi bana son a ce ina da jajayen raƙuma maimakon wannan yarjejeniya wato baya bukatar ya samu kuɗi mai yawa jajayen raƙuma sune kamar irin jifa-jifai a yanzu sune manya-manyan motoci ko مليون 30 مليون 20 مليون 50 ire iren wadannan akan in samu wadannan kudade to bazan so a ce na rasa wannan yarjejeniya ba domin saboda me saboda ya tabbatar da cewa shi ɗaya ne daga cikin jigogi masu goyen bayan adalci waɗanda ba sa son zalunci a birnin Makka da kewaye yace walau ud'a bihi fil islam la ajab yace ko a yanzu a cikin musulunci aka kira ni zuwa ga wannan zallanka to shi yasa ko da ba musulmi bane kuna tare da su abin da yake da kyau suka ce maka malam liman da Allah zo ka taimaka mana akan abu kaza to ka karba in kana tare da waɗanda ba musulmi ba hatta aure za su ce to mu dai akwai auren da muke yi a wajen ibadan mu amma dai mu da Allah mun ga nakunan mun fi gamsuwa da shi don Allah ka zo da daddare mu yi magana mun kira ƴan uwan miji mun kira abin nan to kai sai ka ce a ku ba musulmi ba ne ai tun da ka ji sun faɗi haka to akwai wani tasiri ka je ka gyara abin da za ka iya gyarawa ƙwarai da gaske saboda wani yan wato sun yadda da auren musulunci amma dai ba za su iya ɓalle ma wancan bari ba ne to gara a fara ɗaura na musulunci to kaga in ka zo sai ka ce to mu dai a tsarinmu na musulunci ai yarjejeniya a nema a bayar a yi siga kuma a bada sadaki to in suka yi wannan yarjejeniya shi kenan wala Allah la Allah yuhdisu ba'da zalika amra din daga bayan sun musulunta za a samu sauki na'am wa hadha al-hal kun ga wannan yarjejeniya ruhuhu ainihi ruhin ta tunatil hamiyya al-jahiliyya yana kore son zuciya na jahiliyya son kai da son zuciya na jahiliyya allati kanat al-asabiyya tusiruha wanda kabilanci yake tayar da ita rijal alladhina kafaru fi qulubihim mai aka ce alhamiyya hamiyatul jahiliyya wa yuqalu fi sabab hadha al-hil ana fadi wajen dalilin wannan yarjejeniya inna rajulan min zubayd aka ce akwai wani mutum da kabilan bani zubayd kadima makkata bi bida'a ya zo makka da hajarsa wa ittaraha minhu al-asib bin wa'il al-athami fi ainihin wa to al-asib bin wa'il al-athami al-thuhami a wani waje haka suke fada al-thuhami kabilan bani suhaim shi wannan al-asib bin wa'il ya tsaya wa habata anhu haqqa sai ya rike kudinsa bai bashi ba shi kuma yana ɗaya daga cikin manyan mutanen Makka ba wanda ya sai tanka masa fasada alaihi al-ahla saboda haka sai ya nemi taimako da gudumawa na ainihin manyan mutane kaman wasu daga gidan Abdaddar wa Makhzuman kabilan banu Makhzum wa Jumahan kabilan banu Juhan wa Sahman kabilan ainihin Suhan kabilan su kenan wa Adiyan da kabilan su Umar bin Khattab radiyallahu anhu falam yattarisu lahu ba su kula da shi ba saboda me saboda wanda ya hana kudin babban mutum ne sai na za a fito masa fa ala jabal abi qubayth saboda haka sai ya hau kololuwan dutsen abi qubayth a Makka wanada yayye kuwa bi ash'arin da waɗansu waƙoƙi na neman agaji ya sifu fiha zalamatahu wanda a cikin waƙoƙin yana sifanta zaluncin da aka yi masa rafi'an sautahu yana mai ɗaga muryarsa a can baya mun karanta waƙoƙi masu ma'ana suna da muhimmanci a wajen Larabawa don yana tada hankali in ka zo ka yi magana haka ba su saurare ka ba to inda za ka yi da waƙa za su saurare ka in za ka yi magana haka to sai dai ka sa sajau in ka yi sajau za su saurare ka su ce wannan ƙwaro ne bari mu ji me yake faɗa to ko kirme ne ka faɗa za su haddace saboda me saboda sun riga sun baka wannan matsayi sun jinjina maka in kana da balaga amma in baka da balaga za ka yi ta magana ba saurare ka ba amma waƙoƙi ba kowa ne yake iya yi ba wancan lokaci su sun yadda duk wanda yake waƙa yana da fasaha kuma ko a yanzu ma za ka samu wanda suke da waƙa suna da fasaha ko ba su da fasaha sai dai kuma fasahar da suke da ita in sun je lahira za su yi bayani wato ara'u ya tabi humul alam tara annahum fi kulli wahidin duka ka samu suna da fasaha ka dubi fasaha irin na shata ka dubi fasaha irin na dan kwairo ka dubi fasaha irin na rambada ka dubi fasaha irin na dan maraya to mu dawo da gefen ka dubi fasaha irin na Apilu Aliyu ka dubi fasaha irin na wane ne gazu ladan ladan abun nan na Zaria Abubakar ladan Muazu wane ne Hadeja ga sun nan da yawa ga da waƙoƙin yin turaji Aliyu na Mangi wanda ina kyauta ga tun ayyuka ma da suke faɗa tun yana yaro ma maka hori amma duk abin da yake faɗa yadda ka san wa'azi ko ayoyi ne ya fassara yana makaho karka ba mutuwa aminci dun wada ko don talauci dun wada ko don talauci dun wane ne ta haɗan ma waɗansu gunci ba su tauna abin da sun haɗe ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubin dawaki mai dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki da ta bar fanko marar kwabo ba ta ce maka makaho ne ke wannan ai zai ka ji mamaki wanda komai ido ma Allah kyauta na wajen kuma wane ne Muazu Hadeja ya ce karu wa kafirar dangi tako cilo mai kamar tsagagi ta ingila ba ta nan kusa ba wanda ubarta sun kita a dangi babu mai santa bakar aniya ta kace ta Allah ya gauda kuma da haka wannan shi ma da haka zalunci yake ya hukan zai kawai ya hada waƙoƙi sai aka saurara aka saurari abin da ya faɗa famasha fi zalika Zubair bin Abdul Muttalib sai Zubair bin Abdul Muttalib sai da cikin babbanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan ba za a bar shi ba yace ba za a bari ba idan muka bari za su bata mana birnin Makka kuma mun sha faɗa cewa birnin Makka noma ba yiwuwa harkokin kasuwanci sai dai a shigo mutane za su zo da harkokin kasuwancin su sayar su saya saboda masu shigowa da shi ku duba ku gani mafiya yawa duk ƙauyukan da za ka ga da manya-manyan kasuwanni za ka samu ai ba a wajen ne ake noma abin ba ko ba ga wani kawai mutane sun riga sun gamsu da kasuwa shi yasa za ka ga masu dabbobi daga ko'ina suna kaiwa suna sayarwa masu saya kuma suna saya suna ɗibawa suna fita kayan abinci kayan menene ranan da ba kasuwan garin ba ne in ka ji ƙauyen sai ka raina ƙauyen in aka ce ma an baka fili a ƙauyen ka zauna ko kai gida wallahi ba za ka yi ba amma Allah ya sanya musu albarka a cikin kasuwa to ire-iren wannan akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali to komai zai bunƙasa sai yasa suka ce tunda birnin Makka yana da wannan to ba za su bari a lalata ba a Zubair bin Abdul Muttalib shi ya jagoranci haka wa kala ma li hadha wato mutra yace wannan fa ba za a bar shi ba hatta cema allazina mada zikruhum har waɗanda muka ambace su a can baya suka taru fi hilfil qubur a wannan yarjejeniya na manyan mutane banu hashim da banu muttalib da asal bin abdul uzza da ainihin zuhura bin kilab da tayyib bin murra fa aqadul hayfa suka ainihin kulla yarjejeniya alhilfa abun din kace alhalfa randuwa kenan wato sun yi randuwa daman wannan kamar randuwa ne amma ba sai yaran bai ba idan kuka yi yarjejeniya aka rike hannu haka misali ko ba ce nake yi ne aka rike hannu haka ba yin siyasa suna yi ba sai ko ba yi randuwa ba yin yarjejeniya kenan yawa an yi yarjejeniya da mutanen alamari akan mai kenan tunda ba sai an yi hannu da kowa ba, in aka samu shugabanni ko suka haɗu suka kowa ya tsora hannunsa to sun yi yarjejeniya kenan. Yan siyasa sukan yi haka, amma bayan nan kwana biyu sai ga sun warware. Saboda me? Saboda da dama daga cikin su munafikai ne, daga manyan har ƙanana. Shi yasa Allah ta'ala yake rusa musu al'amuransu. Allah ya kyauta. Na'am, sun maqamu ilal qasib bin wa'il, suna gama wannan yarjejeniya gaba ɗayansu, sai suka fita suka je wajen wannan babban mutum, suka buga masa gidansa ya fito. Fantaza umin hu haqqa zubaydi, suka ce ya bada wannan haƙƙi, kawai sai ya ɗauko yake kurfa mu masiri, ya ɗauko ya mika. To daman wani lokaci sai an samu haka, mutum da ya ba zai iya kwato haƙƙi ba, sai an yi taron dangi. To wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tabbatar da haka, domin tsarkake birnin Makka. Kuma kenan shimfiɗa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kasancewarsa nan gaba shugaba ne jagora. Sai hayatul kada, rayuwa ta ainihin struggling shi ne alkada. Kar mutum ya zauna hakan nan, baya abin nan, baya ta buka komai. Saboda musulunci baya goyon bayan zaman kake wando, baya goyon baya. Saboda haka in ka zo ya kamata ka bi hanyoyin harkokin kasuwanci, musulunci ya yarda da wannan. Wa halallahu albay'a wa harrama ar-riba, Allah ya haramta riba amma ya halatta ciniki. Saboda haka in kasuwanci ne an taradin a bisa yarda, ya halatta. Sannan ga noma, ga kiwo, duk waɗannan hanyoyi ne, ga aikin gwamnati, ga leburanci. Amma wai ka zauna sai sadaka, to za ka mutu da yunwa. Sai mutane sun baka sadaka, ai mutuwa za ka yi da yunwa, ka tashi ka nemi naka kawai, kowa ma ya nemi nasa. To ana son a bayyana mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi zaman kashe wando ba. Akwai ayyukan da ya yi, kuma rayuwa dama haka ne. Za ka samu wani ya ɗan kama karatu, abin ya gagara, ya ɗan kama noma, abin ya gagara, da ya zo ya ɗan yi teburinsa, ɗan tiredarsa shi kenan. Yanzu su ne waɗanda ake cin baki ma, in ana son baki ko ana son taimako su za a je a cingara. Sai ka ga ya samu layin da ya mike. Kar ka damu kana saurayi, ka bi wannan baka ci nasara ba, ka bi wannan layi baka ci nasara ba, kai ta buge-buge. Allah zai fitar maka da guda ɗaya a ƙarshe. Walam yakun lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amalun muayyan fi awwali shababi, annabi ba ya da takamaimen aiki a farkon samartakarsa. Illa anna riwayat, sai dai ruwayoyi abinda suka tabbatar, tawalat annahu kana yar'a ganaman, babban aikin annabi shine kiwon dabbobi. Ra'aha fi bani sa'a, a Banu Sa'ad ya yi kiwon dabbobi lokacin da ya fara wayo. An ɗauke shi jingan kiwon dabbobi, yana kiwo ba fa naka ba, ba ma na gidansu ba, ana biyansa. Kaga aikin barema kenan, ko kuma kwadago. Ko da yake an ce barema mutum sai ya ɗauka noma, aikin leburanci, daman aikin leburanci ya kasu kashi-kashi. Ka je ka yi aiki a biya ka. Wa fi makkata li ahliha ala qararita, annabi ya yi kiwon dabbobi a birnin Makka da ya dawo, a lokacin yana ma hannun bakkwanta ya yi kiwon dabbobi. Ala qararita, in aka ce qararita shi ne wani kuɗi jinga kashi-kashi da ake bayarwa. Ina ji lokacin da aka fara ba da albashi, lokacin Turawa suna nan, ƙarshen kowane wata ne ko sati biyu ne, kamar akwai wanda suka sati biyu ne yake ba da albashi ko ba ƙarshen wata ba. Akwai duk sati biyu sai a ba su albashi, sati biyu sai a biya. Akwai kamfanonin ma da suke yin haka, amma ba su da yawa. Akwai wanda kuma za su je mutum a ranar da ya aiki, aikin da ya sai a biya shi shi kenan. In gobe ya dawo ya yi aikin a biya shi, in bai dawo ba ya rage nasa. Shi ne kararita. Zai yi kiwon dabbobi idan ya yi bayan watanni uku ko watanni shida, a ce yana da dabbobi kaza. za a baki kwara kaza a ciki kuma musamman ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gidan Abu Talib to Abu Talib iyalai sun masa yawa ba ya daukar nauyin su manzo Allah yana daga cikin wadanda suke taimakawa yasa in kana da samari a gidanka kar ka jale su haka eh ai tun kafin su ya wuri ba dora musu haraji idan suna kawo wani abu ba wanda zai dauki abinci ya ce yau ai babu ma magi a cikin abincin ko an sa gishiri da yawa za ga waɗansu ƴan gata sun zo sun sama mai ƴaƴayensu aiki suna karban albashi duk wata amma ba a ɗora ma yaro haraji ba sai ga yazo yana kashe kuɗin a banza in yazo ya yi aure ma sai ya gagara rike matar aika masa saiti kwarai da gaske yanzu yana don samun don kudinsa naira nawa ne naira 100,000 a kowane wata sai ka ce to akwai kakarka wanda ta haifi mahaifiyarka duk wata ka ba ta 500,000 ai in ka fara ɗauko masa daga can to zai dubi ta ɓangaren babansa ko ba ka bane to in aka zo babansa nawa zai ba ki mahaifiyarsa nawa zai ba ta akwai yadda da take wani gida duk lokacin da zai tafi makaranta zai ta bada gudumawa to yanzu ya gama ya samu aiki duk wata nawa ya kamata ya rinda aika mata eh sannan yana so zai yi aure idan zai haɗa kaya nawa zai rinda ajewa a asunsu amma sai a bar su kawai suna ta gallafiri ba su san ina suka dosa ba ai ko leburanci yake zuwa nawa kake samu a rana nakan samu 700,000 to kawo 300,000 gidanku in ba haka ba ku bar shi ya ciyar da kansa wallahi ba zai iya ba saboda gida da kake gani rufin asiri ne yawwa ana zaune collectively ya fi wanda duk mutum ya fankare sai Allah ya gada masa fankarewarsa innama ya akulu zibu min al-ganam al-qasiya dokaji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kan ji aikin leburanci ya kawo gudumawa a gidan to al-muhim wannan ya tabbatar mana da cewa annabi ya yi kiwo yaba kana taba wani bafilato ne zai ce ai kiwon da muke aikin annabi ne ai annabi ya yi kiwo kuma da ya kiwo ya karatu na'am wa yazu annahu intaqala ila amal tijara kuma wannan ya gada mana bayan annabi ya girma ko ya ta san ma girma ya koma harkokin kasuwanci rina kabba lokacin da ya girma fa kad warada annahu kana yattajiru ma asaibina bi sa'ib al-maqdumi an samu riwaya cewa annabi yana kasuwanci tare da asaibina bi sa'ib al-maqdumi fa kana khayra sharikin lahu ya kasance kyakkyawan abokin tarayya ne musharaka wato kamar wanda suka hada gwiwa kun ga yana ya tabbatar da aikin kamfani tun da aka samu masu gaskiya to yana da kyau a ce mutum yana da kudi wancan shi kuma yana da amana kuma yana da experience akan abu za ku yi noma ne ko za ku yi kiwo ne ko za ku yi harkokin kasuwanci ne to sai ka ba da kudinka kai kana jiran riba duk ƙarshen wata ko duk bayan watanni uku yin kwata ko kuma kwata ne eh kana jiran riba to za a ba da riba ne gwargwadon yarjejeniya in ka ɗauki naira miliyan 100 ka bayar shi kuma ba ya da kokobo misali amma kuma shi zai aiki da kudin to ka ga akwai experience nasa eh shi zai amfani da basirarsa kuma ka riga ka yadda ba zai ci amana zai ka ce to in an samu riba za a kasa gida biyu mu dauki abin nan ka dauki rabi da dauki rabi ko za a kasa gida uku ka dauki ɗaya da dauki ɗaya ɗaya kuma a mayar akan kudin duk ana yin haka in ka kwace kudin ka gaba da zai tashi bai da kuma in ka bashi kudin ba zai ci ba saboda amana sai wa min ahlil kitabi man anta amanhu kamar yadda Qur'ani ya ambata na'am
yace la yudara wala yumara, yace wai ai ba a iyawa da ki da Hausa kai kamata mu faɗa. La yudara ba ya fito na fito da shi, wala yumara ba a mutu da shi. Wa ja'ahu yawm al-fath fa rahaba bi, randa kai fito Makkata sai gaki Affa ibn Abi Ta'ib ya zo suka haɗu da Annabi tara. Wa kala marhaban bi akhi wa shariki, yace madalla da dan uwana kuma abokin haɗi. Amma wata riwaya da suka haɗu sai yaga kaman sai Annabi yaga kaman bai gane shi ba, shi ne yake ce ma sa'idin abin sa'id, yace ka gane ni kuwa, yace na gane ka mana, na gane ka lokacin da muke harkokin kasuwanci, yace ai kai din nan ba kan wallafa ba ne, kana da kokari. Annabi ya yaba masa, shi ma ya yaba masa. To kaga sun yi kasuwanci tun zamanin jahiliya. To shi yasa karka zo kana musulmi sai a ce wanda ba musulmi ba za ku yi mu'amala da shi ka cuce shi, to fa yana gani zai gani. Tun musulunci bai baka dama ka zalunce shi ba. Laisa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna ala llahi alkadhiba wa hum ya'lamun. Wanda ba musulmi ba ka zalunce shi haramun ne. To balle kuma wanda yake musulmi, to wani yana ganin shi in aka samu wanda ba musulmi ba shikenan sai ya zalunce shi, kamar yadda ake samu waɗansu wanda yake ba musulmi ba sun yi nomansu ko sun yi kiwonsu sun shigo cikin birane suka haɗu da musulmi sai su karɓa su zama musu ƴan cori. Sai ga shi ɗan cori kuɗin da zai ci ya fi kuɗin wanda ya kiwata dabbansa, ko kuma wanda ya zo da dabbansa kasuwa, ko kuma wanda ya wahala ya yi nomansa, zalunci ne. Saboda aikin cori yana daga cikin abin da yake kawo hauhawar farashin kayayyaki, yasa musulunci bai yarda da cori ba. Kai baka da komai kana zaune kawai don ka fi wayo. Amma dillanci an baka dama, wannan dillanci an baka dama, ya zo da akuyarsa sai ka ce to ka bani in sayar da akuya, nawa kake so a sayar da ita? Sai ya ce maka naira 30,000. Duk abin da na ɗora nawa ne? Sai ya ce na yarda, shikenan. Duk abin da ka ɗora da ka je sai ka sayar 40,000, to kana da 10,000, tun da already ya riga ya baka dama. Wannan 10,000 shi ne ladanka, in ka rike amana sai Allah ya sanya albarka cikin abin da za ka samu. Ko kuma ya ce maka ka sayar 30,000 ko 35,000, ni ban yarda a ƙara ba. Idan ka sayar zan biya ka wahalanka. Sai ka sayar 35,000 sai ya ce to ga 5,000 naka ne, ni na haƙura da 30,000. Ka kyale mutane, Allah yana azurta sakinsu da saki. Wani shi zai yi wahala, amma sai Allah ya sa wani shi zai ci moriyan abin, haka zamantakewa take. Amma da zalunci don wayo kamar yadda dillalai suke yi, haramun ne. Yaza zai ga mutum ya daɗe yana dillanci, ya daɗe yana yi, bai yi kuɗi ba ya mutu da fatara da talauci. Kada alfaqar wa an yakuna kufra. Allah ya kyauta. No, saboda an yi rashin gaskiya. Wanda ya gaskiya ma ya kare balle. Na, saboda haka Annabi ya yi harkokin kasuwanci a wannan ɓangare. To bari ma ku ji dalilin auren Nana Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha. Ai harkar kasuwanci ne, saboda Annabi ya rike amana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo masa ma auren ya rike auren ma cikin sauki. Saboda Nana Khadija tana da kudi, tana da dukiya, manyan mutane sun neme ta da aure takiyarta. Amma yanzu zaka ga mutane su suke zuwa su je su neme irin matan nan, wanda matan manyan mutane da aka sake su, ko kuma waɗanda suka mutu suka ba su sun gaji dukiyoyi masu yawa. Zai ga wani neman ya je yana lallabawa. Ni dai ba da kowa ne. Kai kwana biyu baka san liman da mota ba, kawai sai ga liman da mota yana ta shawagi a cikin gari. Ba fa da mala Alisha ga mu nake yi ba. Na, to bari ku ji وفي الخامسة والعشرين من كل بي لوقت إن النبي كده كقرا عشرين دبير خرج تاجرا إلى الشام النبي يأتي تكاسوا أنت ذو قصي شام في مال خديجة رضي الله عنها أدوكي أن خديجة بنت خويلد الله شكاري ذاتي شام قال ابن إسحاق يتي كانت خديجة بنت خويلد يتي خديجة النفط ير خويلد امرأة تاجرة ما تتي التاجرة ذات شرف ومال كان هذا متنتي كما تنا هذا خدي خذ أقوال أن ذكي هذا خدي أما باطل متنتي يوه ما أقول ما سمتنتي كما ما تخدي تتعجل رجال في مالها إتفا تنا جنجا تنا بعد الليبورنتيني وما ذاكي ما ما تابا أكاد أن ما تالي اللي سبتنا saboda yanzu a ce mace tana da miliyan 10 ko miliyan 15 ko miliyan 50 Alhaji Aminu ba za ka dauke ka take ka kana ba na'am wa tudaribu min iyahu bi shay'in tad'uhu lahu sannan kuma tana yanka musu wani abu wanda take ajiye musu tace to kuna da jingan kaza in ta baka kudi za ta ce to in ka je ka samu riba kaza kana da fatantacin kaza ya halarta wa kanat quraishun qauman tujara dama a can baya mun fada quraisha mutane ne masu kasuwanci amma sai dai su fita shi yasa Allah ya ambaci rihlat tashta'i ashita'i wa sayfi tafiya a waɗannan lokacin guda biyu falamma balagaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma balagaha yayin da labari ya isan mata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min sirri hadisi na gaskiyar maganan annabi wa izami amanati da girman amanansa wa karami akhlaqi da kyawawan dabi'unta ba'athat ilai ita ta aika masa yazo ita ta aika masa maimakon wanda ya mazu ko yake kawo shi zai je ya ce yana so a bashi wani bangare na kudi ta ce to za mu yi bincike tun da mu haka yake yi abubuwa guda biyu malamai suka ce ya halatta a yi bincike a kai inda za a yi tsaye gumi ma ya halatta abu na farko abinda ya shafi shugabanci duk wanda za a nada shi shugaba ya halatta ko a boye a yi bincike in ya taba cuwatuwa a ajiye shi ba dauko wanda bai taba cuwatuwa ba babu wani dogon nazari in kuma an samu kaman mutane uku ne daya ya yi cuwatuwa ya kai biyar daya ya yi uku daya sau daya ya taba yi kuma ne ne dan dama dama amma kaga akwai tsoron in ya samu dama ba zai iya ci gaba ko ba gaba ne bangare na biyu suka ce aka suka shi biyu duk wanda za a bashi aure ya halatta yi bincike ko ɗaya gumi ya halatta je a yi domin saboda a gano hakikanin ya yake ya zo yana neman ƴarku ko ƙanwarku sai ka ga wani lokaci kamar yana magana yana ɗan tangari haka ka ce an yi wannan lafiya kuwa ko bakinsa ya wani mele ka ce wannan mele wannan taba ne ko zazzabi ne taba to kaga binciken sai a boye sai ka samo wani na kusa da shi a hankali sai a je a bincika sai na ka ce maka wannan din nan fa a boye na kurkura ko a boye na shaka amma mai ba da labarin zai ce wallahi kafin ka gane yana da wahala ba kowa ya sani ba amma fa in ya samu wato baya barinta menene in ya samu baya bari taba mana karan biya to kaga in ka zo ka yi bayani ma yan uwa ba su gamsu ba aka zo aka dauki aure aka baki sai wata rana yarinya kawai sai ta zo ta ce da daddare irin karfe 12 sai ya tashi ta dukanta me zai kawo gwagwalwar ya sha mun yi sha wiwi ba abinda ba zai yi ba.
To kun gane yana da wannan illa ba za ku ba shi gure ba.
Ɗaya ɓangaren sai
wanda za ku yi harkokin kasuwanci.
Harkokin kasuwanci in an taɓa ba shi kuɗi ya danne.
To in za ku yi harkokin kasuwanci ka san da wa za ka yi. Ya sa aka ce ya halatta. Wani ya zo ya ce da Allah ina so ka taimaka min da naira miliyan biyar zan yi noman rani a giya ɗe. Zan yi noman rani a giya ɗe. A giya ɗe ne ko a ina ne ko a madara ne yake yi. Na zo ka akwai lambu a madara. Sai ka ce babu damuwa ka bari zan yi nazari to maganar nazarin sai ka zo ka samu wani na kusa da shi ka ce ni kan wani na ga kuna tare da shi ya ce ai wani ka ce wani abokina ne wallahi muna abun nan to yaya dai kake ganin harkokinsa sai wani an taba bude masa shago na naira miliyan biyar wata shida kacal aka yi da aka zo aka lissa ba sai aka samu tayin miliyan ɗaya da rabi ne babu bayan. Ai ba sai ka fito ka ce ka to wato miliyan uku da rabi ya ɓata miliyan uku da rabi ya ɓata wani ma ya ɗauki kuɗi ya zo ya bani kuɗi bayan ya bani kuɗi ya ce ya kula ya abu shi ma kuɗi ya rufe yanzu haka ana bin sa baki yana ta neman yadda zai warware ba ka ga daga nan zai gane wato akai ne zai noma rani ke to haka ake yi yanzu aka ce ya halatta ya sai gumi amma duk abin da ka je ka binciko yanzu ko dan wiwi ne aka zo aka ce maka dan wiwi ne ya zo sai ka ce to gaskiya mu wannan yarinya ba mu za mu yi aurenta ba akwai daman wani babbanta ya taɓa alkawari ma wani muna ganin yana da kyau a kiyaye alkawari shi yaronka da ya zo nema da Allah ya haƙuri in ba da ya matsa sai ku faɗa masa dalili ku ce kun binciko kun samu ya taɓa satar na kuya sai ka faɗa ma ubansa ko ma waliyinsa mai ya bai sani ba amma in bai matsa ba ka ja bakin ka yi shiru ba ruwanka kai dai ka yi aiki da wannan shi ne. Na'am, saboda annabi yana da gaskiya da ta ji labari shine ta aika. Fa aradat alaihi an yakhruja fi malillaha. Sai ta bijiro masa ya fita a cikin dukiyanta ila Sham tajiran zuwa kasan Sham. Yana mai kasuwanci. Wato fihi afdala ma kana tuti ghayrahu min at-tujja. Za ta baki fiye da abinda ta saba bayarwa wa mazaji. Tunda ita ta nemo shi. Ma gulamin laha yuqalu lahu Maisara. Tace amma za ta haɗa ki da yaron ta amintacce ana kiransa Maisara wanda za su je su yi harkan wannan kasuwanci. Fa qabilahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam minha annabi ya karma. Yace babu damuwa. Duk mutumin da yake da gaskiya Allah ce za a haɗa ki da wani ba zai mutu ba. Amma wanda ba shi da gaskiya ka sai za a haɗa sai ba ku yarda da ni ba ne. Ya fara ballan zakarsa. Wato ba yarda da shi ba. Wa kharaja fi mali hadan kuma manzo Allah ya karbe fita wannan kasuwanci ne to kun ga ai aikin kwadago ne annabi zai je kasuwanci a dukiyar da ba nasa ba idan aka samu riba a biya ki wa kharaja ma'ahu gulamuha maisaratu kuma bawan ta maisara ko yaron ta maisara suka fita tare da annabi hatta kadima sha har sai da suka zo kasan sha aka yi kasuwanci aka yi harkoki wani abin mamaki da yake Allah ya riga ya kaddara kun san kowane abu akwai sababi ko bayyanan mu a masallacin nan akwai sababi in ka koma baya akwai sababi ba don haka ba ai ni ban san masallacin nan ba ku san ni ba babu wata alaka sababi shine ya kawo yana da kyau a ringa kiyaye sababi mai kyau a ringa tunawa kar a manta da shi sababin biya kuma to nan ne in aka tuna sai a ce astaghfirullah Allah muna neman gafara don akwai wanda za a fara shi da biya daga baya kuma a gyara shi da annabi ya fita harkokin kasuwanci da dukiyar nana Khadija bintu Khuwailid sai aka samu riba mai yawa dama Allah ya riga ya kaddara domin ya kaddara ranta a kansa. Yasa lokacin da aka je aka yi harkokin kasuwanci aka dawo, a shi wannan dinnan yana duba ba wai dukiyan wato uwan ɗakinsa yake dubawa ba, har da dabi ummar Allah sallallahu alaihi wa sallam da take-takensa. Kasan wani idan a gari ne za a ganki sumul, amma in ya bayyana a bariki to da kuwa ake hadafiya, to karka yadda da wannan. Saboda idan mutum yana wani gari babu dangin iya babu na baba, to ka yi takazanzan kana da kyawawan ɗabi'u ko ina ka je, waɗannan kyawawan ɗabi'un ya kasance su ne za su danne ka. To duk ya yi kofe ɗin halayen annabi ya zo ya ba su labari ya ce gaskiya ki bai taɓa mu'amala da mutum mai natsuwa, mai rikon amana, mai taka tsantsan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. To ai kun ga dalili ne, ya yi mata bayani, ita kuma kawai sai ta ji tana son annabi, idan da annabi zai yadda tana son su yi aure. To amma yaya za ta yi ta bayyana haka tunda shi kamar ma'aikacinta ne, ta ce za ta aure shi zai yiwu? Ba mamaki waɗansu ga taso su ce a'a wannan fa ta fi ka gogewa. Ai Alhaji Aminu, in ka je ka ɗauko bazauren da ta fi ka gogewa da wayewa da buɗe ido, ai ka shiga uku. Sai ta ga bayan halasai din nan. To kuma kun san mace ma ta ce wa mutum tana son su za ta aure ki yana da nauyi, tana ta tunanin wace hanya za ta bi. To akwai wata ƙawanta wanda suke tare da ita, kawai da ta ji abin ya yi dame ta shi ne sai ta tada mata. Sai kawai ta ce a'a, ai da sun tunan kin faɗa min wannan, ai abu ne mai sauki, ni zan je yi ƙoƙari zan samu iyayensa, zan yi magana, ni zan je musu magana, su da kansu za su zo suna nema. Shi ne ta je ta faɗa, shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala. Abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.